الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديا تثبت ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar 23 ga watan Safar shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 1 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am
me gurfi sha uku biyu wannan kaman mai mata ce
wai menene iya gulgudan abinda aka kayyade ma dan bulaguro dangane da shafar hufi lalle kamar yanda yake cikin hadisin Safwan ibn Assal Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamantu na umarnin mu idan muna kan halin bulaguro za mu yi shafa akan kufin mu tsawon kwana uku ma'ana yini da dare tsawon kwana uku sai yake cewa lakin min baulin wa ga'idin wa naw sai dai game da bacci ko bawali ko bayan gari wannan baya wajabta cewa mu tube kufin mu iya abinda take wajabta cewa dole ka fitar da kufi kai wanka sai janaba ita ce to dan haka matafiyi yana da tsawon kwana uku awa 72 dangane da shafar kufi in ma shafar kufi ko shafar takalminsa ko shafar susaiti idan ko mutum yana halin zaman gida to wannan tsawon yini da dare shine awa 24 misali yanzu dide magarba sai ne ya arwalla da ne arwalla sai na shigar da susaiti na nayi sallah idan lokacin ishayi idan nayi arwa idan arwalla ta tawarwari idan nayi ba sai na fitar da wannan susaiti ba da zaran na shafa ruwa akai na shafi kunni sai in shafi wannan susaiti zan ci gaba da yin haka sai magarba ta gobe an gane ku sai magarba ta gobe kenan daidai lokacin da na yi arwalla ma'ana awa 24 idan ku mutum yana kan halin bulaguro shine tsawon kwana uku dadin fa'ida shafa ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kufi idan aka ce al-khuf susaiti ne wanda ake yin shi na fata wanda matsayin kamar takalmi yake fata ce ake tsirawa yanda ake susaiti kuma tana rike har idan sau sannan kuma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shafa akan susaiti na uku shine shafa akan takalmi gaba ɗayan wannan uku sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudun su shine shafa akan rawani
da tana kuma yanzu da hudda shi na shafa ina yi fitar shi kuma yin sallah
wai idan mutum ya yi shafa akan kufi yana iya hudda shi ya yi sallah bayyada cewa ka hudda amma huddawar kuma ba ta nuna cewa shafar ta ɓaci kamar yadda wasu malamai suka ce idan mutum ya yi shafa akan kufinsa idan ya fitar da shi suka ce sai ya yi gaugawa ya maida kuma sai ya sake shafa to lalle babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa fitar da kufi na bata shafar illa kasancewar airan gome ne aka maka na kai shafar saboda a ce a irin wannan lokaci na sanyi kowane lokaci kana sanya ma kafarka ruwa so da yawa wani da zaran yana sama kafarsa ruwa za ta falfashi to dan haka sai aka yi rangwame mutum yana iya shafa in yana zaman gida awa 24 in yana cikin halin bulaguro tsawon kwana 3 amma yanzu kai shafa misali zuwa ɗan mintuna sai janaba ta same ka to wannan shafa ta baci dole zaka fitar da wannan kufi kai wanka domin hada zahirin jiki da ruwa wannan wajibi ne a wanka da janaba na me yake cewa na'am wani misali qur'ani da ke kasancewa a cikin salula shin ya halatta a shigar salular ban daki kwarai da gaske ya halatta indai ba a danna ba rubutun ya fito akan ikra indai haka ne a kashe abin yana cikin memoir ɗinta ya halatta mutum ya shiga ban daki da ita an gane ko dalili a nan in ka hana shiga salula wannan banɗaki da salula wanda ke akwai Qur'ani a cikinta to wannan kenan ana iya haramta ma makarancin Al-Qur'ani shiga banɗaki iya abinda za ka yi dole ka kashe din a kunna take kenan ya zaman tu rubutun ya buya a cikin memoir ginta idan ka bayyana shi akan tagulokin wannan bayya halatta mutum ya shiga na wai dangane da wasu maganin nuka irin su maganin baki su wani karya tambaya menene matsayinsa wannan baya halatta mecece ma tambayar ce ake karya tambaya mecece ake nihi da tambaya abubuwa ne waɗanda suke na maguzanci maganar cewa ga wani maganin baki mutum ya hambuda ko mutum ya turara ko wani maganin karya tambaya ko wani maganin sammu ko wani maganin miyagu waɗannan duka ba sa dacewa sun ci karo da tauhidi waɗannan maganin nuka ne wanda shari'a ba ta yadda da su ba don haka cewa kasancewar irin waɗannan abubuwa duk me yin su baya da cikakken tauhidi iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ga addu'o'i sune karya tambayar sune maganin bakin sune maganin sammu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka wayi gari na daga cikin addu'ar da yake yi da safi yana karanta kul huwallahu suhuk yana karanta kul a'udhu birabbil falaq suhuk yana karanta kul a'udhu birabbin nas suhuk yana karanta bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim suhuk yana fadar a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq duk da cewa wasu malamai sun kebanci wannan addu'a cewa da yamma ne manzon Allah yake yin ta ba da safe ba ita a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq kamar yadda yake cikin Jami'us Sahihul Azkar na Sheikh Albani sannan kasancewar yana karanta ayatul kursi sannan in ya zo wurin kwanci Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya hau kan shimfidarsa wanda abin da ya rige masa sai kwanci sai ya tara hannuwansa idan ya tara hannuwansa sai ya tofa kul huwallahu ahad da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas Aisha ta ce sai ya fara shafawa daga kansa ya shafe dukkan jikinsa har izuwa kafafuwansa sannan sai ya sake tarawa sai ya tofa waɗannan sururi guda uku sai ya maimaita su uku sannan yana daga cikin addu'ar da ya karantar da mu ta kwanci ita ce ayatul kursi wanda manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta ta a wurin kwancinsa mai kiwo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba tare da shi har ya kai lokacin da zai farka to dan haka dukkansu waɗannan addu'o'i ne waɗanda suke na neman tsari ita wannan bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim manzo Allah yace duk wanda ya karanta ta a yini so uku idan mutum ya karanta ta so uku manzo Allah yace duk wani kulle kulle da duk wani dago da duk wani abu da za a masa ba zai kama shi ba manzo Allah yace koda za a sanya guba a cikin abinci idan ya ci akan rashin sani wannan guba ba za ta yi tasiri akan shi ba To waɗannan addu'o'i sun wadace mu. Maganar sai mu ringa neman wani maganin baki, wani maganin sanmu, wannan duk ba su dace ba, saboda maganinnuka ne wanda shari'a ba ta yarda da su ba. Musamman galibin maganinnuka waɗanda suke na turare, maganinnuka ne waɗanda suke na bokanci. Amma kana da rashin lafiya a gangan jikinka, wannan ba laifi, itace akan iya jikawa a sha. Ko a zahirin jikinka kuraje ko wani rashin lafiya a cikin fatarka, ba laifi magani na icce za a iya shafawa akan wurin. Amma na maganar a turara wannan duka bai dace ba. Na'am. Wai misali dan bulaguro idan zai yi jami'i tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci, azhar da al'asr ko magariba da isha, wanda baya kan halin bulaguro mazaunin gari shi ma zai iya bin su, ayi bai iya bin su ma, abin da ya halatta musu yin jami'i uzurin da suke ciki uzurin bulaguro, kai ku a zauna kake, babu wani uzuri tare da kai. Dan abin da ke bada damar hada tsakanin waɗannan salloli wato shine uzuri, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in an yi kenan azhar tare da kai sai ka kyale su su yi la'asar kin su. Na'am. Na'am. Wai mutumin da bayan arwalla ya shafi matarsa ko ya sumbance ta, menene matsayin arwallar shi? Arwalla ce ingantacciya, kar mu manta ya gabata a cikin darasin. Urwa ibn Zubair Allah ya kara masa yadda, Aisha take faɗa masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci idan yayi arwalla kafin ya tafi masallaci, manzon Allah sai ya sumbanci ɗaya daga cikin matansa. Sannan kuma Aisha tace yaje yayi sallah ba tare da ya sake arwalla ba. Urwa ya ce ba kowa ba ce manzon Allah yake sumbanta face ke, saboda duk a cikin matansa gaba daya ba wadda manzon Allah ya fi so ya fi kauna sama da ke. Don haka wannan dalili ne wanda ke tabbatar mana cewa shafar mace ba ta daga cikin abubuwan da ke warware arwalla ko sumbantarta. An gane ko da shawa ka sumbanci matarka arwallarka tana nan. Malaman da suka ce shafar mace na warware arwalla, wasu suka kayyade sai in kayi nihin shahawa kuma ka samu shahawar, ko kayi nihin samun shahawa kuma baka samu shahawar ba, suka ce sai ka sake arwalla. Duka wannan babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna cewa shafar mace na warware arwalla. Don haka in ka ce ya keɓanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole sai ka kawo dalili. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata yana shar'anta ma al'umma ne, sai in dalili ya tabbatar da cewa abin ya keɓanta da shi, sannan za a taka burki akan wannan abu. To babu dalilin da ya nuna cewa ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka shafar mace ba ta cikin abubuwan da ke warware arwalla. Na'am. Aka mata mi? Ha? To, kaman kaga aka saki mace da gangan.
Na ganganci saki ne
wannan. A na ganganci?
Ganganci.
Sai ka yi bayani ya saki na ganganci yake. Da wasa za ka ce idan mutum wai da wasa ya saki matar shi, ta saku. A saki ba wasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, sai ya ce at-talaqu wan nikah war raja'a, ko kuma an-nikah wal itqu war raja'a, kamar yadda yake cikin wata riwaya. Manzon Allah ya ce abubuwa guda uku gaskiyarsu ya ce gaskiya ce, kuma warginsu manzon Allah ya ce shi ma da gaske ne, saki da ƴan tabawa da kome. Ko da wasa mutum ya ce ya saki matar shi ta saku, ko da wasa mutum ya ce ya ƴan tabawan shi ya ƴantu, ko da wasa mutun yace ya maido matar shi wanda ya saki inda yana da koma ta koma a wata riwaya yace wani ka haka nan aure ko da wasa ka ba mutane kudi kace kuje naga yarinya kaza ina bukatar ta kuje ku daura mun aure aka je aka yi tambaya aka ba su aka daura maka aure ba maganar cewa da wasa nake an gane ku in maganar da wasa kake ba maganar wasa anan in ka ce baka bukatar ta sai a raba kudin da ka bada na sadaki a bata rabi in yaso a dawo maka da rabi kuma in yaso ta saku darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala mun zo karshen kitabu siyam darasi ne yau zamu tashi farkon kitabul hajj قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في حرمة مكة قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد هو الفهمي المصري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لي أبي شريح ما قال لك أمر بن سعيد قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح إن الحرم لا يؤيد آسيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قال أبو إيسى ويروى ولا فارا بخزيا قال وفي الباب أنا أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو إيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح وأبو شريح من الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد مالن الله يجي kansa ke cewa wannan littafi ne wanda ke kunshe da hukunce-hukuncen wato haji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babi na farko shine baban da yazo abin da ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al-hurma ta makka cewa birnin Makka birni ne wanda yake mai alhurma ya bambanta da sauran wato garuruwa ko ma mu ce kasar Makka ita ce tsarkakakkiyar kasa shine bagiran da duk a fadin duniya ko kuma mu ce a fadin kasa gaba dayanta yafi kowane wuri soyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine malam ya shigo da hadisin Abu Shuraih al-Adawi Allah ya kara masa yadda ya fada ga Amr ibn Sa'id shi Amr ibn Sa'id kasancewar shi shugaba ne a birnin Madina ma'ana gwamna ne na birnin Madina wanda wato Yazid ibn Muawiya ya nada shi. To shi Abu Shuraih sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine sai ya ce wa huwa ya ba'athul bu'usa ila makka, wato a wannan lokaci shi wannan shugaba na Madina yana aika runduna ta yaki zuwa birnin Makka ba dan komai ba, dan a yaki irin su Abdullahi ibn Zubair jikan Abu Bakar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba dan komai ba ko dan yaki yin mubayi'a ga Yazid ibn Muawiya, wanda shi Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda shine matsayin khalifa. To bayan kafin Allah ya masa rasuwa sai ya wasiyar cewa dan shi Yazid wato shi zai gaje shi. To su kuma irin waɗannan manya-manyan sahabbai sun ga matsayin Yazid bai dace ba a ce ya zamanto shine shugaba na musulmi a wannan lokaci, saboda shi shugabanci abu ne wanda dole sai an tace an samu zababbe wanda yake adali wanda zai iya jagorantar al'umma. A manya-manyan sahabbai waɗanda suka ƙi masa mubayi'a a wannan lokaci akwai shi Abdullahi ibn Zubair, sannan akwai Al-Husayn ibn Abi Talib jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Al-Husayn mutanen Kufa sai suka aiko cewa ya tafi za su yi masa mubayi'a shi ya dace, wanda kuma nau'i ne na yaudara, zuwan sa ke da wuya suka masa ca suka gama da shi. Shi kuma kasancewar Abdullahi ibn Zubair shi kuma sai ya koma Makka, saboda Makka kuma ita harami ce. To shi kuma wannan gwamna Amr ibn Sa'id sai ya ringa shirye runduna ta yaki na aika su zuwa birnin Makka domin aje a yaki wato Abdullahi ibn Zubair. A lokacin nan shi Abu Shuraih sai yake ce masa izalli ayyuhal amir wahaddithuka qawlan qama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-gada min yawmil fath, yace ya ranka ya dade shugaba abinda nake bukata ka ban izini na baka labarin wata fada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin mu washagarin cin Makka da yaki. Manzon Allah ya tsaya ya mana wannan wa'azi, ko kuma mu ce ya karantar da mu wannan hadisi. Abu Shuraih yace wannan fada yace sami athu uznaya, yace kunnuwana sun ji su, babu wani tsani tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunnina naji, yace kuma wawa'ahu qalbi, kuma zuciyata ta kiyaye wannan fada. An gane ku? Wannan karin dalili wanda ke nuna mana cewa zuciya ita take haddace abu ba kokolluwa ba, kamar yanda ubai zan gane ku, domin hankali a tattare ke a cikin zuciya sabani ga ilimin Bature, shi hankali a cikin kokolluwa yake, kuma a tunaninsa kokolluwa ita ce take haddace abu, amma a shar'ance zuciya ita ce take haddacewa, hankali kuma a cikin ta yake. Kamar yanda Allah ke faɗa a cikin suratul Hajj, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'kiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ash-shahid mi Allah yace lahum qulubun ya'kiluna biha, Allah yace shin wai ba su da zukata waɗanda za su ringa hankaltar abinda ake faɗa musu, dan haka anan sai yace wawa ahu qalbi zuciyata ta kiyaye wannan fada. Sai yace wa absaratu aynaya hina takallama bi, kuma idanuna wato sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake jefa mana wannan kalima. Wannan na karin tabbatar mana cewa duk lokacin da ake fada maka abu kuma sannan kana gani ka fi kiyayewa, duk lokacin da ji da gani suka tattaru to sun fi ji shi kadai. Wannan kenan yana nuna mana cewa ya hardace ya tabbatar da wannan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Sai ya ce annahu hamidallaha, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa athna alaihi, kuma ya kyautata masa yabo. dan za mu fa'idanci karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azi ko khutba ko wata kalima mai muhimmanci idan mutum zai jefa ta ga jama'a to abinda ake bukata ya gabatar da godiya da yabo ga Allah subhanahu wataala sannan kuma abin da ya dace ya biyo baya da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah ya sunanta mana wannan addu'a da ake kiranta khutbatul haja wanda wasu malamai sai suka takaita ta wai kawai akan daura aure wai hudu ba ce ta daura aure ita ko ba ta ke banta ba da daura aure duk abin da manzon Allah zai jefa na kalima wa'azi ko khutba ko wani galgadi ko wata kalima mai matukar muhimmanci to manzon Allah na gabatar da wannan addu'a shine yake cewa annahu hamidallaha manzon Allah sai ya godiya ga ubangijinsa wa asna alaihi ya kyautata masa yabo kun makala sannan sai manzon Allah ya ce inna makkata lalle ita birnin makka haramaha Allah ta'ala ubangiji ta'ala shi ya maida ta harami walam yuharrimha an-nas yace ba jama'a ba mutane bane a iya radin kansu da ra'ayinsu suka ce makka harami ce bai ya halatta ayyaki a cikin ta ubangiji ta'ala shi da kansa ne ya turo sakon cewa makka harami ce kamar yanda annabi ibrahim alaihi salam shi ya wannan addu'a yake cewa rabbana waj'al hadha al-balad alladhi amana yake cewa wa idza qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir da kuma can rabbana waj'al wa idza qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balad aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas annabi ibrahim shi yayi addu'ar cewa Allah ya maida birnin makka ya zaman to harami ubangiji ta'ala ya karba masa wannan addu'a dan haka anan shine yake cewa inna makkata shine can Allah yake cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihi ubangiji ta'ala yace shin ba sa ganin cewa birnin makka mu ne muka maida ta harami wanda yin yaki a cikin ta baya halatta wanda kuma duk wanda ya kawo ma makka farmaki sai ubangiji ta'ala ya gama da shi abu ne wanda yake sananne to shine anan yace inna makkata haramaha Allah ta'ala lalle ita makka ubangiji subhanahu wata'ala shine ya maida ta harami walam yuharrimha an-nas yace ba mutane bane suka maida ta harami wanda kasancewar a jahiliya kasaitattun sarakuna suna kebantar daji sai su maida shi cewa haramin su ne kamar yanda Kulayb at-Taglibi wani sarki ne daga cikin kabila ta Taglib wadanda suke a jahiliya shi idan damuna ta yana da wani katon dawa sai in aka yi ciyawa sai ya zo ya saka kuikuyen kare idan yayi kuka kudu da arewa gabas da yamma iya inda aka ji kukan karen to gaba ɗaya wannan haramin sa ne ba wanda ya isa ya saka dabba cikin nan ta yi kiwo sai tashi to shi yasa anan shi yace walam yuharrimha an-nas yace ba mutane bane suka maida ta harami an gane ko to shine kasancewar akwai hadisi wanda yake sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ibrahima harrama makka yace lalle annabi ibrahim alaihi salam shi ya maida makka harami sai yake cewa wada ali ahliha kuma yayi addu'ar cewa Allah ya albarkaci kasar makka sai manzon Allah yace ni ma na maida madina harami kamar yanda ibrahim alaihi salam wato ya maida makka harami manzon Allah yace kuma nama yan madina addu'a linkin addu'ar da annabi ibrahim ya ma yan makka to wani yakan iya cewa a nan kasancewar Ibrahim alaihi salam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka maida wato makka da madina harami sai mu ce kasancewar manzannin Allah ba sa kadar gaba su aikata wani abu sai da wahayi na ubangiji subhanahu wataala dan haka maidawar da Ibrahim alaihi salam yama makka harami da maidawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama madina harami wannan duka ya tabbata ne da wahayi na ubangiji subhanahu wataala sai yace wala yahillu limri in yu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama an yasfika fi hadama, wato da zai zubar da jini a birnin Makka ta hanyar zalunci. Aw ya adida biha shajara, ko kuma ya sari itace a cikin wannan zagaye na harami. Ba a zubar da jini akan zalunci, sannan kuma ba a sarin itace ko ciyawa ba a yi, domin duk ciyawar da ta fito da duk iccen da ya fito shi ma alhurmar ta hada da shi, bai ya halatta a wannan gishi. Sai dai in ya bushe akan iya sare shi, amma matukar icce yana danye ba za ka zo kai itace ba a cikin haramin Makka. Wanda shi harami na Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance mana shi, ya nuna farkonsa ya nuna ƙarshensa. Wanda cikin fadin harami na Makka akalla za ka yi tafiya sama da kilo 20 duka a cikin fadin harami kake. Shine sai yake cewa auya adida biha shajara, ko kuma mutun ya sari itaciya, wannan duka baya halatta. Fa in ahadun tarakkasa bi kitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fiha, manzon Allah yace in har wani na ganin cewa tunda manzon Allah yayi yaki a birnin Makka, to ai ya halatta kuma kowa ma yayi yaki a cikin birnin Makka. Fa in ahadun tarakkasa bi kitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fiha, manzon Allah yace idan akwai mutum daya wanda ke ganin rangwame cewa mutum zai iya yin yaki a Makka kamar yadda manzon Allah yayi, manzon Allah yace fa qulu lahu, ku ce da shi inna Allaha azina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ai lalle Allah ya ba manzansa izinin cewa ya yaki birnin Makka. Wa anta hillum bi hadzal balad, ubangiji ta'ala yace kai an halitta maka ka yaki a birnin Makka. Walam ya'zallaka, manzon Allah yace shi mutumin da yake ganin cewa ya halatta in ya kafa muku hujja da haka, manzon Allah yace walam ya'zallaka, ci kai waye baka izini? Shi manzon Allah, Allah ya bashi izini da nasi na Al-Qur'ani ya shiga Makka da yaki. To shine manzon Allah yace in har dina ganin halaccin yaki a birnin Makka domin manzon Allah yayi, manzon Allah yace ku ce da shi lalle shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya bashi izini. Walam ya'zallaka, kai ko bai baka ba. Wa inna ma adina li fihi sa'atan min an-nahar, manzon Allah yace ni ma wani dan sa'a, wata ɗan sa'a ce a cikin yini Allah ya halitta mun cewa ina iya shiga Makka da yaki. Ranar da manzon Allah yace Makka da yaki, a wannan yini ne kadai Allah ya halitta masa ya shiga Makka da yaki. Manzon Allah yace wa qad adat hurmatu hal yau, yace alhurman Makka ta dawo. An gane ku, wannan huwa shigari ne manzon Allah yake faɗa musu, yace alhurmarta a yau ta dawo, amma jiya Allah ya halitta mun na shiga Makka da yaki, amma alhurmarta yau ta dawo. Manzon Allah yace wal yuballighi shahidul ghaiba, wanda yake halartacce shine sai yake cewa ka hurmati habil ams, wato kama alhurmarta ta jiya. An gane ku, kenan kama alhurmarta ta jiya, manzon Allah yace yau ma ta dawo. Kenan shi wannan yini kadai ne aka halitta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, washe gari sai yake nuna musu cewa Makka haramun ne mutun ya shige ta da yaki. Shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya halitta mun wata isa'a ce ta yini, manzon Allah yace kuma alhurmarta ta jiya kenan kafin Allah ya halitta mun ta dawo. Sai yace wali yuballighi shahidul ghaiba, manzon Allah yace duk wanda yake halartacce to ya isar ma wanda yake fakekke, duk wanda ya ji wannan abin da na faɗa to duk wanda yake bai halarci wannan ba manzon Allah yace ya isar masa. Wanda wannan shine dalili wanda ke nuna mana cewa duk abin da ka ji ka fahimta na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinka na mumini dole ka isar ma wanda bai ji ba. Wakilali Abi Shurai, sai aka ce ma Abu Shurai, ma qala laka Amru ibn Sa'id, me Amru ibn Sa'id ya baka amsa lokacin da ka faɗa masa haka? Qala, sai yace ana a'lamu minka bi zalika ya Abu Shurai, shi wannan gwamna sai yace haba Abu Shurai, yace ni na fi ka sanin wannan hadisi na manzon Allah. Ka ji fa kalima ta rashin ladabi, sahabi manzon Allah ne yake gaya mun haka, domin shi wannan shugaba yana ɗaya da waɗanda shugabanni waɗanda suka yi zalunci. wanda kasancewar anan sai yake cewa innal harama la yu'izu asiyan, yace shi haramin Allah yace baya bada kariya ga mai sako, wala farran bidani, ko wanda ya gudu a sanadiyar ya zubar da wani jini, kai kitan kai kaje cikin harami na Makka, to harami na Makka bai baka kariya, sai ce wala farran bi kharba, ko wanda yayi sata ya gudu shi ma kamo shi za a yi a yanke masa hannu. Shine malamai suka ce wannan kalima ce ta gaskiya, amma abin da yake nihi da ita banna yake nihi da wannan kalima, yana sanya halitta jinin Abdullahi ibn Zubair da sauran sahabbai waɗanda suke birnin Makka. Shi anan ibn Zubair kaga ai ba wani mai sako bane bai je can ya fake, ba jinin wani ya zubda ya je ya fake, ba sata bai je ya fake da harami, saboda tsoron zaluncin su ne ya je da jama'ar shi a birnin Makka. To dan haka kasancewar su dewa al'ada ce ta waɗanda suke kauce ma tafarki na gaskiya, sai su ɗauki kalima wadda take ta gaskiya sai su bata wata ma'ana ba dan komai ba illa cin wato karan su ba babbaka. Yanzu anan yayi amfani da wannan kalima, kalima ce ta gaskiya, amma me yake nihi da ita? Dan ya halatta jinin wato Ibn Zubayr. Shi yasa yace wai wannan, yace ma wannan sahabi, yace masa na fi ka sanin wannan kalima. To shi nan Abu Shuraih lokacin da manzon Allah ya faɗa musu wannan kalima a gaban shi akai, shine yake cewa kunne na ya jiye mu, zuciyata ta kiyaye mu, kuma ido na ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake faɗar wannan kalima. To amma da ya faɗa masa wai sai yace ana a'lamu minka bi zalika ya Abu Shuraih, ni na fi ka sanin wannan hadisi da ka gaya mu, wanda shi fa baya cikin tabi'ai ma, yana cikin tabi'ai amma baya daga cikin tabi'ai waɗanda suke na ƙurai. To shine sai yake cewa innal harama, lalle shi harami la yu'izu asiyan, wato baya bada mafaka ga wanda yake mai sako, wala farran bidani, ko wanda ya gudu da jinin wani da ya zubar, wala farran bi kharba, ko wanda ya sata ya gudu yaje ya rabi da harami, to wannan shi ma harami bai bashi kariya, duk inda yake za a kunkulo shi ko cikin Ka'aba ya shiga za a fito da shi a zartan masa da iya hukuncin da ya cancanta. Al-Imam Tirmidhi sai ya ce wa yurwa wala farran bi khizya, wato an rawaito cewa wala farran bi khizya maimakon wala farran bi kharba, ko wanda ya gudu bi khizya da wani abu wanda yake na kaskanci na kunyata, ma'ana abin da ya cancanta a zartan masa da haddi, idan ya je ya fake da haramin Allah dole za a je a kamo shi a zartan masa da hukunci. Don haka kenan wannan hadisi malam ya shigo da shi yana nuna mana cewa Makka al-hurma gare ta, zubar da jini a birnin Makka haramu ne. An gane ko haramcin ya fi tsanani, tare da cewa zubar da jini a duk inda yake a doron ƙasa haramun ne, in dai ba ta hanyar adalci ba, shine idan mutum ya cancanta ya aikata laifin da ya halatta a zubar da jininsa. Don haka ko yaƙi baya halatta a birnin Makka sai an tabbatar da cewa ga dalili kasancewar mutumin da ya yi laifi, sannan sai a kamo shi a fitar da shi daga harami in ya so abin da ya cancanta a masa. Don haka malamai suka ce ko haddi ya kama mutum a cikin kewayen harami ba a masa, wasu malamai suka ce in laifi ne za a iya masa, domin akwai sahabin da wannan wani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi faɗa cewa a ranar da ya ci Makka da yaƙi ya ce ko kun same shi ya rataye da Ka'aba, ya kama labunan Ka'aba, manzon Allah ya ce ku kashe shi saboda jininsa ya halatta. Shine anan malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abu Huraira da Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda. Al-Imam Tirmidhi yake cewa hadisin Abu Shuraih hadisi ne kyaukyawa, hadisi ne ingantacce, domin na cikin Bukhari da Muslim. Sai ya ce Abu Shuraih Al-Khuzai sunansa Khuwailid ibn Amr, wato shine Al-Adawi Al-Ka'abi. Ma'anar faɗarsa da ya ce wala farran bi kharba sai ya ce ya'ani al-jinaya, ma'ana laifi kenan. Kenan koma wani laifi ne, shin sata ce ko wani laifi wanda ake zartar da haddi? To idan mutum ya je ya fake da haramin Allah za a iya zuwa a kwankwalo shi a zartar masa abin da ya cancanta. sai yace yaqulu man jana jinayatan aw asaba daman thumma laja'a ila al-harami fa innahu yuqamu alayhi al-had. Duk wanda yayi laifi laifi ko ya zubar da jini sannan ya fake da haramin Allah to za a tsida masa haddi. Inde laifi ne mutun yayi to ko ya shiga cikin harami za a kamo shi a zartar masa da haddi. Amma zubar da jini wanda yake na haramun ko kai mata yaki Makka wannan haramun ne, domin shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan lokaci ne takaitacce Allah ya halitta masa kuma ya sanar da jama'a cewa alhurman Makka ta dawo. A wannan lafazi manzon Allah ya ce har zuwa kiyama bai ya halatta wani yaki birnin Makka. Babu ma ja'a fi thawabil hajj wal umra. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج أنهما قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شكيك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال وفي الباب عن عمر وآمر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبش وأم سلمة وجابر رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. Wato malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ladan haji da umra, ma'ana sakamakon da ake samu dangane da yin haji ko umra. To shine ya shigo da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tabi'u bainal haji wal umra, wato ku bibiyi tsakanin haji da umra, ma'ana in kun yi haji ku yi umra, ko kuma in kun yi umra to ku yi kokari ku yi haji, ko kuma ku hada haji da umra a cikin niyya, ma'ana shine kirani. Sai manzon Allah ya ce fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba, domin haji da umra wato suna kure talauci da zunubi gabawa. Manzo Allah sai mana misali sai ce kama yanfil kiru, kamar yanda zuga zigi ke kure khabathal zahabi khabathal hadidi wal zahabi wal fidda, wato datti wanda yake na bakin karfe da zinare da azurfa. Yanzu misali duk lokacin da aka sanya karfe a cikin wuta, dauki cewa karfe mai tsatsa a sanya shi cikin wuta, da zaran an yi zuga wuta ta kama, zaka ga dukkan wani datti ya zube iya abinda zai kasance tacicen karfi. Haka idan zinare ne ko azurfa, duk lokacin da aka sanya ta cikin wuta aka kona za a kira, to duk wata dauda da duk wani datti zai gushe. To shine manzon Allah ya bada misali irin yanda haji da umra suke raba bawa da talauci, kuma su kankare masa zunubai, tamkar yanda wato bakin karfi ko zinare ko azurfa idan an shigar da shi cikin wuta an yi zuga dukkan dattin yake gushewa, to haka talauci zai barbawa, kuma sannan haka dukkan wasu zunubansa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai wanke shi. To dan haka malamai suka ce anan in ma ya kasance talauci wanda yake na zahiri, ma'ana hissi, ya kasance Ubangiji ta'ala ya wadatar da kai, ko kuma wadata ta zamanto ma'anawiya, anan Allah ya sanya maka dangana a zuciyarka. To duka wannan ba mamaki zahirin hadisin zai iya dauka. Ubangiji ta'ala zai wadatar da duk mutumin da in yayi haji zai yi kokari yayi umra, ko in yayi umra zai yi kokari yayi haji. Shine sai yake cewa walaysa lil hajjatil mabrura, ko kuma walaysa lil hijjatil mabrura, wato haji wanda take karbabba ba ta da wani sakamako a wajen Allah illa aljanna, face aljanna. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun, wato karbabbar haji ba ta da wani sakamako a wajen Allah face aljanna. Me ake nihi da karbabbar haji? Al-Imam an-Nawawi yace ita ce hajjin da ta kubuta dangane da daukan zunubi. Ka fara haji har ka gama, baka taka ma wani, baka zubda masa ba, baka keta doka ta Ubangiji subhanahu wata'ala ko hakukuwan bayinsa, to wannan ita ce haji wanda take karbabba. Illa kasancewar wasu malamai suka ce hajjin da ta hada sharuɗa biyu, kyautawar niyya kai dan Allah, sannan kuma kai kokarin kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abinda aka shar'anta bakin gulgudu kai kokarin zawwa da su, to wannan ita ce haji wanda take karbabba, wadda ba ta da wani sakamako a wajen Allah face aljanna. Ta yaya ake gane cewa haji ta karbu? Malamai suka ce bayan gama aikin haji a samu mutum, idan da mutum ne wanda yake mai kokarin ibada, mai tsara dokokin Ubangiji, sai a ga cewa al'amuransa sun ci gaba dangane da al'amarin addini. Idan mutum ya kasance yana shashanci, yana keta dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala, bayan gama haji sai a ga ya daina. Wannan su ne alamu wanda malamai suka ce alamun karbuwar haji. An gane ko? Wani dan uwa sabon alhaji, wai wata tsohuwa ta ce masa alamar karbuwar haji wai sai mutum yayi wata bakwai gajiya ba ta fita daga jikin shi ba. To illa kasancewar dai a ga dai halin mutum ya canza shi ne. In da mutum ne mai kokarin ibada, to ya zamanto ya ƙara matsalan ba. In mutum ne mai ayyuka na shashanci, a ga cewa ya dina. To wannan su ne alamun cewa haji ta karbu. In ku ta karbu sakamakon ta shine aljanna. Wannan hadisi malam ya shigo da shi domin yana nuna mana sakamakon haji sakamako ne mai girma, saboda aljanna ita ce karshen gurin mu'mini. Sakamakon kuma ya hada tun daga duniya har izuwa lahira. A duniya Allah zai raba ka da talauci, kuma zai kankare maka zunubai. Sakamako a gobe kiyama kuma ita ce aljanna. Malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga Umar da Amir ibn Rabi'a da Abu Huraira da Abdullahi ibn Hubshi da Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Jabir ibn Abdullah, Allah ya yarda da su, kowa ya rawaito hadisin da zai iya zama a karkashin baba. Malam ke cewa hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisi ne kyautawa, hadisi ne ingantacce, kuma hadisi ne garib, wato ta hanyar ibn Mas'ud a kewaya gaba ɗaya a cikin sahabbai ba wanda ya rawaito hadisin illa Abdullahi dan Mas'ud. Sannan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah ke cewa man hajja falam yarfus, duk wanda yayi haji ya gama biye wata mummunar kalima. Lafazin arrafas wato shine mummunar kalima, wanda galibi kwa wato na kasancewa irin zantuttuka waɗanda ba su dace ba, waɗanda suke na batsa, tare da cewa lafazin arrafas na ɗaukan ma'anar saduwa da iyali, kamar yadda Allah ke cewa uhilla lakum lailata siyamir rafasu ila nisaikum. To amma ma'anar shi anan, duk mutumin da yayi haji ya gama bai sadu da iyalinsa a cikin haji, domin saduwa da iyali kafin dawaful ifaba yana daga cikin abubuwan da ke bata haji. Sannan kuma bai yi wata mummunar kalima kamar zagi ko wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba. Manzon Allah ya ce walam yafsuk, bai rashin da'a ga Ubangijinsa, ma'ana ya kita doka. Gufira lahu ma taqaddama min zambi, manzon Allah ya ce za a gafarta masa abin da ya gabata, wato na zunubansa. Riwaya da take cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah yake cewa man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmi waladatuhu ummu, manzon Allah yace duk wanda yayi haji bai yi mummunar kalima a cikin hajjinsa, bai rashin da'a ga Ubangijinsa, manzon Allah yace zai gama haji ya koma kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi. shi da dan da aka haifa a ran nan duk daya malamai suka ce kuma zahirin wannan lafazi na nuna cewa da kankanan zunubai da manya gaba daya Allah ya wanke shi to shine anan shi wannan lafazi sai yace gufira lahu ma taqaddama min zambi duk abin da ya gabata na zunuban sa za a gafarta masa ba shi da cin karo da wancan lafazi raja'a ka yawmi waladatu ummu idan aka ce an gafarta maka zunubanka gaba daya waɗanda suka gabata da kai da wanda aka haifa a ran nan duk daya wannan shi ma yana daga cikin hadisan da suke nuna babban sakamako na haji al-imamu tirmidhi ke cewa hadithin abu huraira hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce abu hazim malam ke cewa mutumin kufa ne shine al-ashja'i sunansa salman maulani na azza al-ashja'iyya babu ma ja'a fi taglizi fi tarkil hajj قال حدثنا محمد بن يحيى القطئي البصري قطئي البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال حدثنا أبو إسحاق الحمداني عن الحارث هو الأعور عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زاد وراحلا تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول ولا حارف يضعف في الحديث واتو علي دان ابي طالب الله يكرم masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man malaka zadan wa rahila tuballighu ila baitillahi duk mutumin da ya mallaki guzuri da raqumin da an gane ko duk mutumin da ya mallaki guzuri da raqumi lafazin rahila kamar yanda bayani ya gabata bai kebanta ba wato da tamatar raqumi duk raqumin da za a iya masa lautu ko za a iya hawa ayi bulaguro a kansa shine ake kira da rahila sawa'an namiji ko mace man malaka zadan wa rahila duk wanda ya mallaki guzuri da abun hawa tuballighu ila baitillahi wanda zai iya isar da shi zuwa dakin Allah mai alhurma manzon Allah yace walam ya hujja kuma yake zuwa yaje ya haji fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniya manzon Allah yake cewa ba mamaki ya mutu a matsayin ba yahudi ko ba nasari ya mutu a matsayin ba yahudi ko kuma dan mushaw wazalika manzon Allah yace domin annallaha yaqulu fi kitabihi ubangiji ta'ala na fada a cikin alqur'anin sa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ubangiji ta'ala ya wajabta ma bayin sa wato shine nufatar dakin sa domin ziyara ga duk wanda ya samu iko zuwa ga wannan daki ma'ana duk wanda ya samu damar zuwa haji to wannan abu ne wanda Allah ya wajabta masa da nasfi na alqur'ani zamu iske babi na gaba baban da malam yayi shi kasancewar iya abinda malamai suka fassara wannan aya cewa duk mutumin da ya mallaki guzuri kenan yana da kudaden da za su ishe shi a matsayin guzuri zuwa da zawwa sannan kuma yana da abun hawa a yau kenan sai mu ce mutumin da yana da kudin da zai biya jirgi sannan yana da kudaden da za su zame masa guzuri na ɗawainiya har ya je ya dawo tare da cewa hadisin da bai inganta ba dan haka istifa'a anan bata kebanta ba akan cewa guzuri da abun hawa dan ita istida'a kamar yanda malamai suka tabbatar cewa ta hada abubuwa guda uku samun damar zuwa haji abu na farko ya zamanto kana da hali ta bangaren dukiya kana da kudin da zaka iya biyan jirgi zuwa da zawwa sannan kana da kudaden da zaka yi na guzuri abu na biyu ya zamanto kana da koshin lafiya abu na uku ya zamantu hanyar da za ta kai ka ta dawo da kai ya zamantu hanya ce amintacciya ba abin da zai taba lafiyarka ba abin da zai taba dukiyarka sannan in ka hada waɗannan abubuwa guda uku sannan haji za ta iya zamantowa wajibi a kanka an gane ku kenan istiba'a maliyan wa badaniyan kenan wa an yakuna tariqu amina kenan ya zamantu kana da dukiya wadatacciya wanda za ta ishe ka zuwa da zawwa sannan ga koshin lafiya sannan kuma ga hanya amintacciya idan mace ce ce abin ya karu sun zama hudu dole kuma ya zamanto akwai muharraminta imma danta ko mahaifinta ko wanta ko kananta ko mijinta ko kanan tsohuwarta ko wan tsohuwarta ko kanan mahaifinta ko wan mahaifinta dole sai an samu wanda yake haramun kinsa ne ya aure ta sannan a hada su tare su ji wannan shine haji take zama wajibi akan mace in dai babu muharrami to haji ba ta zama wajibi akan ta koda ta hada waɗannan abubuwa guda uku idan ku taje ta yi haji akan haka ba tare da muharrami ba a magana mafi inganci ta saba ma Allah amma hajjin ta haji ce ingantacciya dole sai da muharrami tare da cewa wasu malamai sun yi rangwame in dai an samu ayyari amintacci ma'ana jama'a amintattu to ba laifi ana iya hada mace ta je tare da su ta yi haji amma dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana dole sai da muharraminta domin manzon Allah ya yi baya halatta ga duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguran da ya kai tsawon yini da dare manzon Allah ya ce illa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akuha manzon Allah ya ce sai dai in akwai danta tare da ita ko babanta ko mijinta ko wani dan uwanta sai manzon Allah ya ce auzu mahram ko wanda yake muharraminta dai shine wan uwa ko kanan uwa ko wan uba ko kanan uba wanda dai haramun kinsa ne ya aure ta to dan haka anan sai yake cewa domin Allah ya ce walillahi alal nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila shine anan sai yace duk wanda ya mallaki guzuri wato da taguwa ko kuma mu ce da raƙumin da zai kai shi zuwa da zawwa zai iya kai shi haramin ɗakin Allah to in yake zuwa yayi haji in ma ya mutu ba yahudi ko ya mutu ba nasari malamai suka ce wannan tsawatarwa ne in ma ya inganta an gane ku tsawatarwa ne dan a nuna mana duk mutumin da yake da halin yin haji yake yin haji to laifinsa ba karami bane malamai suka ce kware yana iya mutuwa ba yahudi ko ba nasari in ya halatta daina zuwa haji tare da cewa mutum yana da hali domin yayi inkarin wajaucinta a takaice hadisin bai inganta ba hadisi ne bai malam ke cewa wannan hadisi ne garib abinda yake nihi da garib hadisi ne bai sai yace ba mu san shi ba sai ta wannan fuska a cikin danganan sa malam yace akwai ta cewa domin hilal ibn abdullahi majhul ne marwayci ne wanda yake majhul in aka ce marwayci wanda yake majhul in ma jahala ta zamanto jahala ainiya ko kuma jahala haliya jahalatul ayni shine wanda kwata kwata ma ba a san shi ba majhulul hal shine marwayci ne ga ya an san shi an san dan wane ne to amma babu wani malami daga cikin malaman hadisi da yayi yabo akan shi kuma babu wanda yayi fallasa akan shi duk marwaycin da aka same shi ba yabo ba fallasa ta wani malami akan shi to wannan shine ake ce mishi majhul in an same shi a cikin sanadin hadisi wannan illa ne matsayin hadisi ne dhaifi sai yace wal harith wannan ku al harith wanda ya rawaito daga ali shine al harith al awar yuba'afu fil hadith malamai sun raunana shi a cikin hadisi wasu suna tuhumar sa ma da kariya don haka bai inganta ba babu ma ja'a fi ijabil hajji bizadi war rahila qala haddathana yusuf ibn isa qala haddathana waki huwa ibn al jarrah قال حدثنا ابراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحله قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند اهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلا وجب عليه الحج وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظي wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya manzon Allah ma yujibul hajja menene ke wajauta ma musulmi yin haji abinda in ya same shi za a ce haji ta zama wajibi a kansa kana sai manzon Allah ya ce masa azzadu war rahila guzuri da abun hawa in ne ka mallaki guzuri da abun hawa to haji ta zama wajibi mallan yace wannan hadisi ne kyaukyawa a takeice hadisin bai inganta ba shi ma hadisi ne da'ifi dan haka guzuri da taguwa ba su kadai bane ba wato abinda ke wajibta ma mutun haji kenan dole sai an samu amintacciyar hanya sannan kuma an samu koshin lafiya in mace ce ce kuma sai an samu wanda yake muharrami mallan yace aiki akan haka yake a wajen wasu malamai cewa idan mutum ya mallaki guzuri da abun hawa wajaba alaihi alhajju suka ce haji ta zama tilas a kan shi mallan ke cewa wannan marwayaci Ibrahim ibn Yazid shine al-Khuzi al-Makki wasu daga cikin malamai sun saka baki game da shi ta bangaren hadda cewa mutum ne ba shi da cikakken harda wanda shi ma illa ne idan aka samu marwaitan hadisi malaman hadisi suka ce wani baya da harda ma'ana yana da munin harda to shi ma in an same shi a cikin sanadin hadisi hadisin da'ifi ne don haka wannan hadisi bai inganta ba an gane shi ma ba hujja bane ba akan cewa abun hawa da wannan kenan dole sai ya zamanto mutum ya hada wannan to shine malamai suka ce da zaran ka mallaki waɗannan abubuwa ne haji ta zama wajibi akan ka ko za ka iya dan jinkirtawa zuwa wani lokaci takaitacce wasu malamai suka ce a ba akan gaugawa ba a ce kawai daga yanzu ka hada kudin da zai je yazo a ce dole ne kawai a wannan shekara sai ka biya wasu malamai suka ce za ka iya dan jinkirtawa zuwa shekara ɗaya shekara biyu in har da hali an gane ko nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.